Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau muna ranar Litinin zai zama 26 ga watan Al-Muharram jiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wanda ya dace da 21 ga watan 7 shekara 2025 miladiya haihuwar Annabi Isa dan Maryam wanda wannan karatu na rana Asabar da bamu samu yi ba muka ce to ya kamata wannan rana mu ranka wannan littattafai guda uku. Littafi na farko Al-Fara'idul Jalila a bangaren Ulumul Qur'an, sai bangaren Nahwu Al-Ajurrumiyya ala tariqi as-su'ali wal jawabi ma'al i'rab, da kuma littafin Matanul Akhbari. To wannan su ne littattafan da muke gabatarwa ranar Asabar. So uzuri ya sa ba mu samu damar karatun ba, to yau za mu ranka karatun insha Allahu. Amma dai karatun yana nan a ranar Asabar. To za mu fara da Al-Fara'idul Jalila a ɓangaren Ulumul Qur'an, wallafar babban malami Al-Ustaz Abu Muhammad Abdullahi Gwandu rahimahullah, wanda mun shiga cikin faslun fi hukumi akhadhil hadaqa, wanda muka tsaya a baiti na 216, za mu tashi a baiti na 217. Malai yake cewa walam tajuz li jahili ahkami qira'atin kal fakki wal idigami wa yu'jaru al jahilu lil ahkami li dhiqi law li faqdi zil ihkami. A wata nuskan kuma zil ilami li dhiqi law li faqdi zil ihkami wa bittifaqin jahilul ma'ani yu'jaru fi qira'atil qur'ani kazaka fi muta'ti'il qur'ani shaqan alayhi ballahu ajrani mu'allimul li ujratin ma'juru in ahsana niyyata la magruru wa in tadawaluhu kullil muksiri kulli waqila wa ya'khudhuha aw zi'at aw akhiri wa in abu sabiyyi lam yu'aqidi ijaratan wa kana muksul waladi thalathatul ashhuri 'indal alimi shiba al ashhuru ni thalathatal ashhuri 'indal alimi fa shartuhu li walidin kalazimi iz shartuhu ya'ummu kulla sakini fi dhal makani tari'in wa qatini in maridal alimu fi ba'dil ajal hasaba fastidraku ma fata batal. Ash-Sheikh Abdullahi rahimahullahu ta'ala yana bayani akan hukuncin kyauta da ake bayarwa ta sauka. Idan yaro ya sauke Al-Qur'ani a wurin malami, to akwai abin da ake bayarwa na kyauta wanda shi ake kira da al-hazaqa. To bayani ne akan hukuncin ta shine malam yake magana wanda ita alhazaka bata cikin abinda aka yi jinga aka yi alƙawari za a ba malami shi wannan daban yake abinda aka yanke za a bashi ko duk wata wata ko shekara shekara ko sati sati wannan daban ko kuma abinda aka yi jinga da shi jumlatan cewa in yaro ya sauke alqur'ani ko ya iya karanta alqur'ani ko ya haddace alqur'ani za a baka kaza to wannan shi ujura ake kiransa wannan alhazaka shi kuma abu ne wanda al'ada ta gudana da rijejeniya tsakanin shi mai koyarwa da kuma uwayen yara cewa in yaro ya sauke alqur'ani a wurin malami to akwai abin da za a ba malamin to shine mala yake cewa ita wannan kyautar walam tajuz bat halatta ba li jahili ahkami qira'atin ba qira'atan bane saboda mudafin ilayhi ne walam tajuz wannan kyauta bat halatta ba li jahili ga jahilan ahkami qira'atin wanda suka jahilci hukunci hukuncen qira'a shi yana iya karanta alqur'ani amma kuma hakamul qira'a bai san su ba hukunce hukunce na tajwidi ko al-ibtida al-ada wal-ibtida da makamantan su kalfaki sai malai ya bada misali yace kamar inda suka jahilci hukuncin fakkin harafi shine alamul idgham yawwa kaman man yartadda dinnan to bi san ana karantawa da man yartadiri ba shi yartadda kawai ya sani wal idgham kuma bai san hukuncin idghami ba wanda za a yi da gunna ko bi gairi gunna duk bai sani ba saboda haka shi ya kashi da ya karanta alqur'ani haka bila tajwidi to wannan wannan kyauta da ake magana ba za a bashi ta ba saboda mi kaga suna da naƙasu ta fuskar ƙwarewa inda yanzu ko da yaro ya sauke alqur'ani to dole yana da buƙatar kuma samun wani malami wanda zai koyar da shi waɗancan hukunci hukunci tunda shi malamin bai san su ba to kaga har yanzu akwai aiki a yanzu akwai aiki so wannan shine malamai suka ce ba za a bashi wannan kyauta ba don asali malamin qur'ani ana daukar wanda ya iya karatun alqur'ani kuma ya san hukunci hukuncen tajwidi wannan shi ake bukata in son samu na yanzu kuma ya san hukunci hukuncen shari'a da shi alqur'ani ya kunsa to wannan shi ake dauka ya koyar da yara wayu ujarul jahilu lil ahkami to amma wanda ya jahilci hukuncin alqur'ani ana ba shi lada idan mutum bai san ma'anar ayar da yake karantawa ba ko ayoyin da yake karantawa ko surorin da yake karantawa na alqur'ani za a bashi lada in ya karanta yadda ake bukata amma fa jahilcin nan da ya siffanta da shi na rashin sanin hukunce hukunce shine lidiqin wato lokaci yayi masa kunci bai samu damar da zai je ya koyi karatun ba ballantana sai ya je ya koyo sannan kuma ya zo ya karanta wala Allah kila inda yake babu malamai an fahimta yawa gashi kuma karatu alqur'ani ibada ne to kuma a yankin su babu wanda yake da ilimin alqur'ani tafsirin sa da hukunci hukuncen sa kila sai ya bar kasa ya je wata kasa ko ya bar jihar su ya je wata jiha sannan kuma bai da damar daukar dawainiyar shi je ya koyi tafsiri to shi fa ake magana yawwa bai wanda shi kila a makwabtan su ba akwai malamai ba a garin su akwai malamai a yankin su akwai malamai da gangan yake zuwa ya koyi hukunci alqur'ani shi in ya karanta alqur'ani ba za a bashi lada ba an gane yawwa ba za a bashi lada ba saboda shi bai da uzuri auli faqadi zil ilami a wata nuskan auli faqadi zil ihkami ko kuma ya rasa ma'abuci ilimi shine malami kwata kwata ba ma malami an gane eh gaba daya iya sanin shi shi bai san inda malamin tafsiri yake ba ba wanda ya san tafsirin qur'ani eh to in ya karanta a haka kaga yana da uzuri eh za a bashi lada eh amma duk wanda yana da hanyar da zai bi zai koyi tafsirin alqur'ani da ulumul qur'ani ya ki koyo ya zauna da jahilcin sa to ko ya iya tajawidi ko ya iya menene da sauransu ba zai sabu lada abin da zai karanta ba eh saboda shi qur'ani asali karatun ana karanta shi ne litadabbur liyadabbaru ayatihi a gane to shi kuma at-tadabbur ba yadda za a yi ka iya yin sa dole sai kana da ilimin alqur'ani sai ka san abin da kake fada in baka sani ba ko ka karanta aya ba za ka fahimci komai ba na fatar an gane to babbar hikimar karanta alqur'ani shine dan ayi tadabburin ma'anonin sa nan da Allah ya ce kaza to wani sako maganar nan take dauki da shi ni ake son na dauka na izina kai ta tadabburi da Allah ya ce alhamdulillahi rabbil alamin kai ta tadabburin wannan aya an gane me yasa Allah ya yi wannan magana kai ta tadabburi me yasa aka ce alhamdu ba ce ahmadullah ba ba ce na hamadullah ba ba ce ya hamadullah ba ba ce hamad abin nan hamidallahu nafsuhu ba dubba ai wannan ba sai aka ce alhamdulillahi kai ta tadabburi to me hikima me fa'idodi aka ce lillahi me yasa aka kawo lafzul jalala ai Allah yana da sunaye da yawa me yasa ba a ce lirrahmani ba me yasa ba a ce lilghafari ba me yasa ba a ce lilaziza ba kai ta tadabburi an gane to wannan in baka da ilimi ya zaka kai shi to saboda wannan ba ake karanta alqur'ani to sai zan kai gaba dai baka san ilimin ba to in ka rasa malami wanda zaka je ka koya kana da uzuri in ka karanta za a baka lada bisa jahilci ko kuma a lokaci yayi makunci kana da bukata ka karanta don ka samu ladan in kace sai ka je ka koyo to kuma babu tabbacin ma rayuwar taka za ta kai to shi ma wannan uzuri ne sai ka karanta amma banda wayannan su ba su da uzuri eh wanda zai kwancin sa bai zuwa makaranta bai neman malamai bai zo ya ce wai karanta alqur'ani ai an ce in ka karanta zo harafi lada goma to ba da shi ake magana ba ba su hadisin yake magana akan su ba to yana da kyau mu yi kokari mu gyara wannan kuskuren an gane ko to wannan shine to sai malai ya ce wa bittifaqin amma kuma akwai ittifaqi na malamai cewa jahilul ma'ani ba al-ahkam ba, wanda ya jahilci ma'anonin al-Qur'ani ya ujaru, to shi ana bashi lada fi qira'atul Qur'ani a cikin karanta al-Qur'ani. In ya karanta, alhamdulillah, ya san fassara, ya san ma'anarta. An gane? Amma ba zai iya gane hukunce-hukuncen da alhamdulillah rabbil alamin ta kunsa ba. Shine bambancin sa da na farko. Amma ya san fassaran ma'ana abin da yake faɗi. To shi ujaru ana bashi lada fi qira'atul Qur'ani idan yazo karanta al-Qur'ani. Kazaka haka, to shi sa akwai bambanci tsakanin masanin hukunce-hukunce da kuma sanin ma'ana. Zaka iya sanin ma'anar magana amma ka jahilci hukuncin ta. Ko ba haka ba? Yauwa, zaka iya sanin ma'anar aya amma ka jahilci hukuncin kuma da take dauke da shi. In ka hadu da malami shakun don sai ya tazakulo maka ilmomi karkashin wannan aya, ai ayan nan akwai hukunci kaza cikin ta, akwai hukunci kaza, akwai hukunci kaza, akwai hukunci kaza, akwai kaza, akwai kaza, akwai kaza. An fahimci wannan? To kaga shi wannan na biyun yana dan da dan dama dama, tun da dai gurgudo dai yana dan fahimtar lafazin, shi yasa aka ce dai a bashi ladan, tun da dai ya dan yi kokari, ya dan san fassara, ya dan san ma'ana. Kazaka haka fi muta'ati alqur'ani, haka wanda yake kokowa da karatu alqur'ani, shaqan alaihi, kuma yana mai wahala suwa gare shi, shi dan koyo ne, koyo yake yi, ya bugi harafi harafi ya bige shi, yayi tuntube a tare shi, da kyar yake karantawa, ko kuma a haka Allah ya halicci yanayin halshensa. Qur'ani yana bashi wahala, kai bal ba haka ba lahu ajrani, malamai sun ce hadisi ya tabbatar da cewa ma yana da lada guda biyu, wanda yake koyo yana ta kokari ya ga cewa ya iya, to wajen koyon da yake kuma yana ta samun wahala, yayi tuntube a ta da shi, ya bugi harafi ba daidai ba, gyara masa, to wannan yana da lada, ladar karanta wanda ladan koyo. So kurakuran da zai yi a ciki za a yi masa afuwa, tunda yana bisa ga hanyar gyara. To wannan shine, kamar yadda hadisi yazo fi sahih al-Bukhari wa Muslim, Annabi sallallahu alaihi wasallama yace al-mahiru bil Qur'ani ma as-safaratil kiramil barara. To wannan ake son kowa ya zama shine wanda yake gwani a Qur'ani, to shi ba mutun lada ake ba, shi matsayin shi yafi karfin a ce wai za a bashi lada ka ba, a darajar sa wato tana daidai da darajar mala'iku, mala'ikun ma manya, shi ne sakamakon sa, shi ba mutun lada ake ba. Sai ce wallazi ya qara'u alqur'ana wa yatata'ta'u fihi, amma wanda yake karanta alqur'ani wato yana koyo, wa huwa alaihi shaqun, qur'ani yana bashi wahala, lahu ajrani, manzo Allah yace yana da lada biyu, yana da lada biyu, ba za a bar shi haka ba, tunda shi kaga ba gwani bane, amma nan ana magana wanda ya karanta saboda Allah, kamar yadda zai bayani nan gaba. Sace muallimun li ujratin ma'ajuru, to wanda yake koyar da alqur'ani li ujratin, saboda jingar ko la'adar da ake bashi, jinga an kai da shi ya koyar da alqur'ani, yana koyarwa ana bashi kuɗi, to ma'ajuru za a bashi lada. Karace ai tunda yana an sa kuɗi, yawwa, labanin za ka ji wasu ce ai ɗan wuta ne ma, to wannan fasawa ta jahilci ce, ba ilimi ba ce. Saboda haka ko da ana biyanka, to malam ya ce ma'ajuru za a baka lada, amma da sharaɗi. in ahsana niyyata, in ya kyautata niyya ha akan koyarwar da yake. Me ma'anar kyautata niyya? Shine yasa a rasa cewa zai koyar ne saboda wanda bai gane ba ya gane. Yawwa, kuma a san Qur'ani a dinga bautan Allah da shi, yasa haka a rasa. To duk abin da za a bashi ya ci halat, kuma ba zai taba waccan ladar tashi da aka yi magana ba ta lada. Wannan matsayin nashi in magwani ne, to wannan matsayin da aka ce yana tare da mala'iku yana nan. Wannan abin da ake bashi bai shahi wancan ba, amma in ahsanan niyyata, in fa ya kyautata niyya yayi don Allah, yayi da ikhlas, la magaruru, banda wanda ya rudu da abin da ake bashi, shi yana yi na don kawai abin da ake bashi. Shi yasa in ya ga inda ya hinan tsoka, to yakan saki nan ya koma. Kawa gaba, yau an ce nan albashin su 10,000, sai aka bude wata an ga ce albashin su 30,000, sai ya bar na ya koma can. To kaga wannan dan duniya ne. To wannan a koyarwarsa ba ya da lada, an gani. Yauwa, iya abin da yake yi don shi, to iya in an bashi shi kenan, in ya samu. An fahimci wannan? To wannan shi ne. Amma malamai sun ce in ya zan can da ake bashi 10,000 ɗin ba za su a toshe mai matsalolin rayuwarsa ba, an gani. Yauwa, shi kuma karantarwar da yake kuma ta canye lokacinsa, ba za ta ba shi dama ya je gona ya aiki ko ya je kasuwa da sauransu. Sannan abin nan da ake bashi kuma baya wadatar da shi. To nan babu laihi ya bar nan ya koma can, babu laihi, an gani. Yau, to wannan babu laifi. Amma abin da aka fi da so ya haɗe gaba ɗai, ya yi can ya yi nan ya yi can, babu laihi shi ma. Yauwa, kana da makaranta ko islamiyya ko ta hafiz 10 haka, can kana koyarwa, can kana koyarwa, can kana koyarwa, to in ka sa ikhlasi babu komai. In ya zama manufarka fa mutane su gane alqur'ani, abota ma Allah da shi, wannan ba komai, ba laifi ba ne. Malai ce wa in tadawaluhu, to idan malamai suka yi miƙeƙeniyar koyar da yaro a makaranta, ɗalibi ya yi karatu kila a makaranta biyu ko a makaranta uku, ko a malami biyu ko a malami uku, ya yi karatu wajen wancan malami, aka canza mai makaranta aka kai shi wata makaranta, can ɗin ma aka koyar da shi, wataƙila ya ƙara ba gaba wajen wani malami, malamai da yawa sun koyar da shi. To ƙul ka ce ya akhuzuha, waccan alhazaƙa da ake magana wannan kyautar. To sai malamai suka ce yanzu in ɗalibin ya sauka, to wa za a ba wannan kyautar ta sauka, tunda haka dai ba malami ɗaya ya koya bai ba, shi ne sai aka yi saɓani. Wasu suka ce lil muksiri, wanda ya koyar da shi karatu mai yawa, kila wance ya koya mai hizo 30, wance ya koya mai hizo misali 20, wance ya koya mai hizo 10, to wanda ya koya mai 30 shi za a ba, haka wasu malamai suka ce, tunda kaga ya fi wahala, su kuma sauran sai su yi haƙuri. Wasu kuma suka ce awuzi'at, wasu suka ce a kowa a kalli dai, ko ne malami a kalli gwargwaron wahalarsa, sai a bashi, sai a ɗiba sai a bashi. Au akhiri, wasu kuma suka ce a malaminsa na ƙarshe wanda ya sauke Qur'ani wajensa ko ya haddace Qur'ani wajensa shi za a ba. To abinda dai ya yi shi ne zance na tsakiya, a kalli kowa wahala da ya yi a bashi, ya fi zama maslaha. Ka ko ne malami ba zai ji wani abu a ransa ba, amma yanzu kaga ba haka ake ba, ko ba haka ba? wani dalibi sai kaga misali sai ya kai hizo 50 sai ya bar makaranta ya koma wata makaranta ya karasa sauka kuma shikenan ya bar ranta da wancan malami na batar an gane wannan da ya karasa hizo 10 to shi za a yi masa komai a wurin sa eh shi za a kawo makaji shi za a kawo makaza da kudi da sauransu to wannan kauli ne mai rauni akwai malaman da suka faɗi haka amma dai ba shine zance mai kyau ba wa in abu sabi in kuma mahaifin yaro lam yu'aqid ijaratan bi kulla jingar abin da zai ba malami ba haka kawai ka bude makaranta sai wani ya dau kudin sa kawai ya kawo ba yace wani ga dana na a koya masa karatu bai tsaya ya tambaye mi a kaidodin makaranta ba mi ake kashewa mi ake bayarwa kawai dai yace a koyar da yaron sa kai kuma sai ka karba wata kila shi sabon zamani a unguwar to kaga haƙin sai ya bincike wa kana muksul waladi kuma zaman da yaron yayi a makarantan salasatal ashhuri akwai ma'arifa ga al ashhuri salasatal ashhuri in ba haka ba baitin sai ya kare salasatal mutaf'ilun ashhurin musta'ilun dal alimi mustaf'ilun to shine malai yace idan yaron ya zauna kamar wata uku inda al-alimi a wurin malamin misali a da ya kawo shi a ya samu kamar wata uku yana karatu a wurin malami to fa shartuhu sharadin malamin nan liwalidin ga mahaifin yaron kalazimi hukunci saka ma abin da yake wajibi ma'ana duk abin da a hukuncin makarantar nan to shi zai biya tunda shi abin da ya bincike ba ya za ka kawo yaro dai kuma shi kenan ka ce a koya mai karatu kuma baka tsaya ka yi bincike ba eh yawwa saboda haka duk tsari da sharuɗa da malamin yake da su a makarantar to ya lazimci mahaifin yaro saboda haka duk abin da ya faɗi dole a biya shi alƙali zai kwato masa haƙƙinsa iz saboda sharɗuhu sharaɗin malami ya ummu kulla sakini yana game duk wanda yake zama a wannan yanki idan a unguwa ka zo ka bude makaranta ka sanya sharuɗa da dokoki da ƙa'idodi kuma ka sanar to shikenan duk wani wanda yake rayuwa a wannan unguwar to wannan sharuɗin sun hau kansa an gane ko sun hau kansa fi zal makani a wannan bagirin da ka bude makaranta a cikin sa fari'in wa qatinin da wanda yake daga baya yazo da wanda nan yake zaune ba hukunci ba a cewa to ai wannan sabon zamani ai bai jima a unguwa ba to ba sai kai tambaya ko ba gaba kuma sharadi ne tun kamin ka zo an riga yi almuslimuna ala shurutihim to da haka ba za ka karya musu sharadin su ba to da wanda ya bujiro daga baya shine tsari'in wa qatini da wanda kuma yake mazauni a wurin to sharadin malamin ya kunshi kowa in maridul alimu idan malami ya samu rashin lafiya malami an ba shi yare ya koyar da su sai kama da rashin lafiya wanda ta sa ya samu wasu kwadaki bai zo yayi wa dalibai karatu ba fi ba'd al-ajal a cikin sashin lokutan da kuma wajibi ne ya fito ya karantar sai uzuri na rashin lafiya ya same shi to ya za a yi shikenan hasaba sai ya lissafa kwadakin da ya karantar sai a biya shi wanda kuma rashin lafiya ya same shi wannan shi ta shafa sai ya dauka kaddara ta daga Allah ba zai ce shi ma kwanakin rashin lafiyar shi sai mi sai an biya shi ba su ma uwayen yara ba za su ce mi sai yaran ka kwanakin ba shine first jiraku ma fata ba bal a ce wai sai ya riskar da wayannan kwanaki to wannan kuma ya baci eh saboda haka yanzu sai ya lissafa kwanakin da ya koyar eh shikenan eh in kila ana buƙatar kwana 30 sai ya zan kwana 20 yayi ba ba haka ba to wahala kwana 20 za a biya shi kwana 10 din nan shikenan su uwayen yara ba su da damar su kai shi waje alƙali su ce ai sai ya rama shi kuma bai da damar da zai ce a sai an biya shi kwanaki ai ba da gangan yake zuwa ba ai rashin lafiya ne a to kai Allah ya kawo ma rashin lafiya ko ba ko ba ga ba eh to yana da kyau a kiyaye wannan eh amma yanzu kaga ba haka ake ba ko eh mutum bai da laya zai ga shikenan sai ya ba da uzuri in ya samu sauki kuma sai ya abun nan sai ya dawo ya ci gaba kuma a biya shi eh to wannan ba daidai bane al'ada ce kawai ba tsare shari'a bane eh in dai an riga an yarjejeniya na kwanakin da zaka karantar to shikenan tunda ai mun karanto a baya bai zuwa jana'iza bai zuwa dibin mara lafiya to nan koda ciyon shi ya sama to abin zai koma kan sani zai ce to a'a ai a biya ne ba ai uzuri ne a'a to sai faslun fi man ya'qidu al-hidara to shi kuma wannan fasali zai yi magana akan wane ne zai kulle yarjejeniyar wato halarto da dalibai makaranta idan misali ka zo ka bude makaranta a unguwa ka sa dokoki da sharuɗa ka sanar da mutanen unguwar to yanzu wa adda haƙƙin yanzu ya dinga kula da yara sun zo makaranta ko ba su zo ba wa adda wannan haƙƙin tunda ƙananan yara ne ba su da hankalin da za su kalli to ai lokaci kaza na zuwa makaranta yayi bari mu aje kaza mu je zuwa makaranta tayi in wani abu ya shigo su na shagulgulla sai kaga sun karkata zuwa ga can to shine malai yace aqdul hidari kulle yarjejeniyar ta halartu wa dalibai makaranta huwa lil imami eh hukuncin yana ga sarkin musulmi eh an gane shi adda wannan nauyin ya dinga bincikawa a gari ko a unguwa yaron gidan wa abbe zuwa makaranta kai malami babu ruwanka ba dora ma ka dinga bincike dan yaro bai zo makaranta ko sati ɗaya ko sati biyu ka je kana tambaye uwaye ne ya yaro lafiya ba wanda ya dora ma wannan haka wasu malamai sun kace in ya zo ka koyar da shi in bai zo ba shikenan eh sarkin musulmi ya je ya bincika kai babu ruwanka auqabin in kuma sarkin musulmi abubuwa su yi mai yawa to alƙalin gari mana eh tunda dama wakilin sani aina ibin sani ko ba haka ba yawa saboda haka alƙali na wannan gari wanda adda ke na shari'a to sai ya dinga kula da wannan in babu alƙali au jama'atul islami ko kuma jama'an musulmai ba'ana dattawan unguwar ko gari waɗanda sun tafi kowa kima eh to nawin yanzu ya dawo kansu eh almuhimmi dai kai malami babu ruwanka eh kai haƙƙinka kawai abin nan da anka ce kai na ba yaro ilimi in yazo ka bashi in bai zo ba ko ba ka babu ruwanka eh to kaga magana cewa ma ka kawo yaro kuma sai malami ya tabbatar da cewa yaron ka ya koma gida kaga wannan ba aikin ka bane eh ba la lura kata ba wannan wani aiki ne na daban kuma ake son a dora ma malami saboda haka shi ma sai ayi jinga banda ta karatu to kuma kula da zuwan yaro makaranta ko ya zo ko bai zo ba ko in ya gama karatu a kai shi gida da sauransu kaga sai ayi jinga da kai shi ma a biya ka in aqadu, to in shi wancan sarkin musulmi ya riga ya sanya wannan ka'ida din cewa to makaranta kaza tunda mu ne musulmi muke, iyayenmu musulmai ne, kakanninmu musulmai ne, muna sallah, muna azumi, muna kaza, muna kaza, ba zai kuma ai addinin waɗannan abubuwa, ai waɗannan abubuwa babu ilimi ba, ba addini babu ilimi. So wajibi ne kowa ya tabbatar da cewa ya sa yaronsa makaranta. To in aka sa, in aka kulla wannan sharadi, to fa shartu laziman, wannan sharadin ya zama lazimi, ya zama tilas. Yura jami'a man hunaka, eh, kuma ana ganin wannan sharadin ya game duk wani wanda yake rayuwa a wannan area, duk wanda an musulmi cikin wannan area, to wannan sharadin na cewa lalle yaron kai ya je makaranta yayin karatu ya shafe shi. Summa ujbira, sannan ana cilastawa, ana yi wa dole man wannan da mana ya hana yaron sa taslima ibnihi, mika yaron sa li maktabin zuwa ga makaranta allo, ko makarantar nan ya sau yana daukan adadin wato mutanen unguwar ko yaran unguwar, ala ijaratin alaihi, to za a cilasta mishi ya biya kuɗin da aka sa na makaranta. An gane ko? Eh, misali a wani ne yazo shi a unguwa yace to shi gaskiya ba zai sa yaro ne makaranta ba. An fahimta? Akai akai ya sa yaron shi, yace shi ba zai sa yaron sa ba. Ana samun irin su. To ana alƙali ko sarkin musulmi sai yace to mu kaga musulmi ne, kuma ga sharadin da muka yi. Duk wanda unguwan nan dole ya sa yaron sa makaranta, saboda muna son yaran mu su taso da tarbiyya. Tunda ka ki gasa, to zai biya jinga, sai a wajabta mai ya dinga biyan duk jingar da aka dora ma ko wani magidanci akan yaron sa, shi ma a dora masa. In yana da yaro ɗaya, to ya biya kuɗin yaro, in duk wata-wata ake biya, da wata ya ƙare ya aika mai ya bada kuɗi. In yaro biyu gare ya biya kuɗin yara biyu, in yaro goma gare ya biya kuɗin yara goma, la iyaka ya riƙe yaronsa shi ya sani, amma kuɗin da aka sa to lazimi ne kuma sai ya biya su. Eh, wannan wajibi ne matukar, dai wannan makarantar tana ɗaukan ɗalibai, ba wai ta cika bane ta yadda ko ya kawo yaronsa, yaronsa ba zai samu gurbin zama ba. An fahimta? Yawwa, in an ce al-maktab ita ce makaranta da ake karatu kuma ana rubutu, eh, ita ake kira maktab. Ta hanyar rubutu zaka sauke, ta hanyar rubutu zaka haddace Qur'ani, ta hanyar rubutu zaka yi komai. Wa in aba, in kuma yaki ya sa yaron makaranta, kuma yaki ya bada kuɗin jinga ba adana kalin, bayan kuma alƙali ya yi masa uquba, eh, dan in yace ba zai bada ma kuɗin ba, to za a danyi masa kamar bulala goma, eh, ko kuma a kai shi gidan yari kamar na sati ɗaya. To duk da wannan horon da alƙali ya yi mai, kuma ya kai bai biya kuma bai sa yaronsa, to taradahu na alƙali sai ya kore shi daga garin, ko sarkin musulmi sai ya rubuta mu takarda ya ce to na kore ka daga wannan gari, a tattara naka da naka kamar min gari na ko kamar min unguwata. Eh, amma fa in lam yuhayyiz fitanan mushaddada, in kura ce ba za ta motsar da wasu fitintinu masu tsanani ba. Eh, in an fahimce in an kore kila dan dangi ne, misali kura ce na iya sabbaba yan uwa ne ko danginsa su taso da fitina da sauransu, to wannan sai a bar shi da Allah, sai a mai Allah ya isa sai a kyale shi. In kuma aka fahimci babu wata fitina, to sai a sallame shi, sai a ce to wane ka bar unguwan nan, tunda dai an ce ka sa yaron ka makaranta, bisa sharadin zama wannan gari ko zama wannan unguwa dole kowa ya sa dan sa, da wannan shine ka'ida. Eh, saboda shi zai sa yaran gari su tashi da tarbiya, a unguwa ba za a samu barawo ba. ba za a samu mazinaci ba, ba za a samu dan shaye-shaye ba. Saboda me? Kowa na zuwa makaranta kuma akan haka suka taso. Amma in ya zama wasu ba sa zuwa makaranta, to kaga fitina za ta auku. Za a samu suna wasa da sallah, za a samu suna sace-sace, saboda babu tarbiyya ta addini.
To wannan shine dalili. To mutanen unguwa suna da damar da za su zauna su yi wannan tsakaninsu. An bayyana wannan?
Lakin biduni shar'i. To mallam ya ce in ya zan kuma babu wani sharadi a unguwar da aka sa ko a wannan gari. Kawai dai an gina makaranta, wanda ya ga dama ya kawo ɗansa, wanda ya ga dama babu wani sharadi da anka kulla a kai. To fal ihdaru laysa alayhi. Na halarto da yaron sa ba wajibi ne gare shi ba, tunda ba ku sa abin matsayin tilas ba. Eh, yanzu in wani ya zo yana matsayin shi ba ko a unguwarku ko a garinku, to shikenan ballahul khiyaru, yana da zabi. In ya ga dama ya kai ɗansa, in ya ga dama mi yawa, kamar yadda muke a yanzu misali. Yawa, kaga kawai dai ana buɗe makaranta ne, in ka ga dama ka kai yaronka, in ka ga dama mi. Wannan shine iz, saboda laysa ta'limu siwal aqaidi. Wasu daga cikin malamai suka ce ta'limu siwal aqaidi, koyar da yaron wani matsalolin aqida. Eh, duk abinda ba aqida ba, to uba ya koyar da ɗansa wannan abin. In ji wasu malamai, wani hawaye ha da abinda ya kama da matsalolin aqida, to suka ce laysa bilazimin liwalidi. Eh, ba wajibi ne ga uba ba. Eh, su sunan sun ta cewa kawai abinda addole ga mahaifi ya koya ma yaro ingantacciyar aqida, amma ya haddace Qur'ani, ya iya karanta Qur'ani har ya sauke, an gane, ko ya san hukuncen wasu abubuwa waɗanda ba matsalolin aqida ba ko abin da ya kama da su kamar sallah da makamantansu, suka ce wannan ba dole bane. Eh, to shi yasa can suka ce idan ba a sa sharadi ba, mahaifi in aka gina makaranta, aka bude makaranta, ana koyar da Alkur'ani, babu wani sharadi a kai, to yana da zabi.
An bayyana wannan? Eh, yana da zabi ya sa ɗan shi ko kai ya sa ɗan shi. To amma wannan wasu malamai sun musu raddi, suka ce a'a, duk abin da yake wajibi ga mukallaf,
to wajibi ne ga uba ya koya ma ɗansa, ba dole sai matsalolin aqida ba ko waɗanda suka yi kama da su. An gane? Duk abin da rayuwa tana da buƙatuwa zuwa gare shi kuma a matsayin tilas, to wajibi ne ga uba ya koya ma ɗansa. Eh, kaga aqidan ta shiga, rukunan musulunci sun shiga, da abubuwan da suke da alaka da wannan, wanda ya shafi matsalolin kasuwanci da sauransu, duk wajibi ne ka koya ma ɗanka. Wajaza, ya halatta lil muallimi, ga malami, al khuruju, ya fita daga makaranta, ya ce ya daina karantarwa, min qabli muddatin, kamin cikar wannan mudda ɗin da aka iya rijejeniya da shi. Kila an ce ya zo ya karantarwa ta shekara uku, sai ya shekara ɗaya ce ya gaji, zai bar makaranta. Eh, to ya halatta gare shi, tunda shi ce bai iya ba. Kama ya ruju, kama yadda yake halatta li qaumihi, ga mutanensa da suka kawo mai ƴaƴansu, ikhrajuhu, su ma in sun kaga ba su da bukata da shi, suna da damar su ce mallam eh, mu adda unguwa eh, ko mu munka gina makaranta, eh, to ba mu bukatar ka koyar da ƴaƴanmu. Yawa, saboda haka mun sauke ka, sai su kawo wani wanda suka so, suna da dama. Eh, abinda yasa kuma aka haka, kun san a ka'ida sarkin musulmi shi yake gina makaranta da masallaci da makaranta, sarkin musulmi da kasuwa,
sarkin musulmi ke gina su ba dai dai kun mutane ba da fatar an gane wannan a kaida ta addini kenan an gane cikin kudin gwamnati ake diba a gigina waɗannan abubuwa masallatai makarantu da sauransu su kuma ƴaƴan musulmi su zo su yi karatu to duk unguwa ko gari da aka gina musu irin wannan makaranta suna da damar su canza malami an fahimta su kawo wanda suka so shi ma malamin yana da damar ya ce ya fasa ya ajiye makaranta ya koma ya kama wata sabga ta daban amma yanzu in mutum ya gina makarantarsa da kuɗinsa to in ba wani abu aka samu na shari'a ba ba za a ce a kore shi ba da shi ya gina abinsa ko ba haka ba amma an fahimci makaranta kila akwai matsala ko bai da tarbiyya to wannan ana iya korarsa malami ne ya zo unguwa ya gina makaranta amma kuma ɗan iska ne yana lalata yaran mutane ko kuma yana da aƙida ta bid'a to wannan ana iya korarsa alƙali zai iya korarsa sai a kwace mai makaranta shikenan ta zama ta musulmi amma in ba wannan ba to za a kore shi ba to shine qabla al-ajali kamin cika ajali kazalika ra'i haka mutumin da kabba kiyon dabbobinka wani kabba shanu ko tumaki ko awaki naka yayi maki na shekara 5 zaka bashi kaza misali to shi ma yana da damar ko shekarun nan 5 ba su kare ba yace ya gaji ya daina kai ma kana da damar ka canza shi sai ka canza shi ka ce to wane na sauke kana kawo wani amma fa yu'ta ma fa'al da wancan malamin da shi make yayin kowa sai a kimanta wahalar da ya sai a bashi inda ya ce shi ba zai iya ba shi kenan sai a kyale shi haka shi ma make yayi tunda ba ju'uli ba ne in ju'uli ne bai da komai amma wannan kaga ijara ce to za a kimanta gurgurun wahalarsa sai a sallame shi an gane yawwa to wannan shi ne fi qauli malikin a cikin zancen al-imamu malik ma'abni qasimi tare da ibn qasim su ma duk haka suka fada wakilan wasu malamai sun ce la shay'a liman lam yutmimi babu komai ga wanda bai cika ajalin da aka yi rijejeniya da shi ba wasu malamai sun ce tunda yace shi ba zai iya ba kuma shekarun da aka yi rijejeniya ba su cika ba to waye da mi waye da ko sisi anan sai suka dauki hukuncin ju'uli sai suka dora masa to haka wasu malamai suka fada matsala da yace ta sabani yanzu shi ya rage ga alƙali ya dauki kaulin da ya ga ya dacewa sai ya hukunci da shi tunda irin wannan rikici kaga dole sai kotu tunda matsala ce ta kuɗi alƙali shi zai iya walwala wannan wa yastahiqu ujrata ta'limi inda tamamil ajalil ma'lumi to anan sai suka yi sabani su waɗancan da suka ce a kimanta mi wala sa bashi ko to sai suka ce shin daga lokacin da yace ya daina lokacin za a bashi wannan kuɗin ko kuwa a za a bari sai wannan ajalin da aka yi rijejeniya ya kare sai a dauki kuɗin a bashi to shi da sai wasu malamai suka ce a'a tunda yace ya ba zai iya ba to shikenan ba za a bashi kuɗi ba sai a ce to yanzu shikenan sai ka jira in ajalin ya kare yanzu tunda ba za ka iya ba za a nemo wani sai ya dora a inda ka tsaya an gane yawwa idan aka nemo wani ya ci gaba ajalin ya kare to shine sai ka dawo ka karbi kuɗinka ba wai da ya kare da ya ce ya fasa sai a ce to shikenan ba kudin ka ba tunda shekara uku aka diba ko shekara goma ko shekara nawa an ka diba to zai ta jira sai mi yau amma haƙin nashi yana nan sai dai ba za a bashi ba sai ajalin ya kare ko da ya mutu to wannan abin yana cikin gadon sa yana cikin gadon sa a matsayin bashi a gade ko to wannan shine kaida haka shi ma makiyayin duk hukuncin ɗaya ne ka ba mutun kiyon dabbobi yayi ma kiyo na shekara 5 ko 10 to yayi shekara 1 ko 2 sai ya ce ya gaji an gane to za a kimanta wahala sa ta shekara 2 ko aka kima ko nawa ne suka ce to shikenan sai ka jira in shekara 10 ko ajalin nan ne da mun kasa ya kare sai ka zo ka karba in ya mutu a ba iyalansa in kai kan mutu to ba za a raba gado ba sai an cire wannan abu saboda bashi amma dai ba za a bashi ba to shine ma'anar wa yastahiqu saboda haka ko kotu yaje to alkali zai ce mai a'a ai abinda karatu yace wa yastahiqu ujratat ta'lim yanzu koyarwar da kai ka cancanci wannan jingace na wahalar da kai illa tamamil ajalil ba'lumi a lokacin da ajalin da kuka sa ya kare tunda ba shi ya kore ka ba yawwa to wannan shine in shi ya kore ka to daga lokacin da ya kore ka kuma sai ya sallabe ka tunda matsala daga wurin sa ne in akhrajal ba'd min al aba'i awladuhum ulzima bil wafa'i لغيرهم في مدة قد بقيت في صفقة أو صفقات أددت ثم لاتشي إن أخرج البعض أنا لكبوت مكارنتا يا را سكا زو سكا تكا مكارنتا أنا كويروا أنغاني كلا أني ألقاولي لكي كاتشي كلا زاكا كويد سوزاسو كووازي سوكي قرآني كلا تكينشي كاراوكو an gane dan ka bai da muka fada a baya ba za ka zo dai kana koyarwa babu tsari ba tunda ka ce yanzu tahfiz ka buda to shekara nawa yaro zai haddace Qur'ani dole sai ka fada iyayen yaro su sani in kuma sauka ne to shekara nawa to kila ka sa shekara 6 yaro zai haddace Qur'ani to shekara 6 din ba su kammala ba sai wasu daga cikin iyayen yare sai suka zare iyayen su daga makarantar taka kila kaso 2 cikin 3 duk sun kwashe iyayen su abinda aka bari bai wuce kaso 1 cikin 3 ba to anan ba za ka ce ka rufe makaranta ba malai ya ce ulzima shi malami za a lizinta masa bil wafa'i li ghairihim waɗanda yaransu suke makarantar to wajibi ne ya cika musu wancan ajalin da aka yi an gane sai ya cika shi fi muddatin qad baqiyat a cikin sauran adadin kwanakin da suka rage fi safaqatin kuma a jinga dai aka yi maganar abun kila cewa an kai sai sun sauke za a bashi miliyan kaza misali aw safaqatin uddir ko ko cewa akai duk shekara cikin shekara yaro zai haddace Qur'ani amma duk shekara ga abin da za a baka duk shekara kila za a baka 300 ko 250 an gane ko kuma a'a ba abin da za a baka sai shekarun nan guda 6 yaran mu da muka baka sai shekarun nan sun kare in sun haddace an zo ayin sikiri ne an tabbatar da sun haddace sai a dauki kudi a baka to duk dai hukuncin ɗaya ne dole zai hakura sai mudda din ta kare to shine awsafaqatun uddida ko ko an yi jinga da shine daban-daban ne rijeje ne abinda za a bashi wa in tafarraqu ala tirari ittaba al aksara ka ikhtiyari to anan a bayaran suka cire ba su mutanen unguwar kogarin sai suka watsi alat tirari bisa ga tilas kila alloba ta shigo gari ko ta boko haram ko ta kidnapping wanda ta sa garin ya tarwatsi wasu suka yi gabas wasu suka yi yamma wasu suka yi kudu wasu suka yi arewa haka dai mutane kowa su da ƴaƴan su yanzu shi malami ya zai to shine malamai suka ce ittabal akasara sai kalli wato yankin da suka fi yawa daga mutanen garin an gane kila wasu sun koma birnin Kebbi wasu sun koma Sokoto wasu sun koma Niger amma waɗanda suka koma Niger sun fi yawa to ya gangama nahi da nashi ya je ce ya same su sai ya ci gaba da koyar da ƴaƴansu a gare ko in ajalin ya kare su sai su sallabe shi kaxtiyari kuma haka hukuncin yake in ya zan sun rarrabu da zaɓin kansu kawai dai shawara ta zo musu cewa za su canza gari amma in bisa iftirari ne ko kuma annoba aka yi ta ruwa ruwa ya canya garin kaga dole kowa ya tashi ko kuma a karan kansu dai da zaɓin kansu suka bar garin to wannan dai haka hukunci yake shine takamilu ujratin alal qalili to cika wannan jingar ga shi malamin alal qalili ta wajaba akan yan kadan in su yabbi ma'ana su ne ya san inda suke in ya zan su wadancan al'akasaru bai san inda suka koma ba to sai yabbi al qalil jama'a yan kadan to sai su cika mai jingarsa ga gairihin kamar yadda in kuma wanin alƙalilu ne yabbi su ne al'akasar kaga za su cika mai jingar to amma warra'i zu tafsili malai ya ce in makiyayi ne shi lamarinsa akwai tafsili a ciki an gane tafsilin shi ne da suka ba shi kiyon dabbobi to sai suka watse suka bar garin to sai a duba inda zaɓin kansu ne suka bar garin to za su cika mai jingarsa shi babu ruwa ne an gane za su cika mai jingarsa in da zaɓin kansu ne in kuma a bisa tilas ne wata annoba ta shigo garin suka abin nan to sai a kalli wahalarsa sai a sallame shi sai a kalli wahalarsa su sallabe shi to wannan shi ne amma shi malami bai da wannan tafsilin duk jama'ar da ya bi to su za su biyan shi wannan jingar alƙalilu ne ko al'aksar sawa'un da gangan suka bar garin koko ba da gangan ba amma in makiyayi ne yawwa to inda zaɓi ne sai malamai suka ce a kalli wahalarsa sai a bashi abin da za a bashi to wannan shi ne abin da ya shafi wannan hukuncen duka wannan ane ma bayani ne ko kuma shi alƙali ane masa bayani saboda ya san yadda zai yi hukunci ko da malami ya kai mahaifin yaro ko iyayen yara kotu ko su sun kai shi kotu to an haska mai ga dai hanyoyin da zai bi ya abin nan duka za a yi bayanin komai insha Allah to nan za mu kwana wani sati ko wani darasi sai mu tashi fasulun fima ya akhudhu fil mawasim wal a'yad nan kuma abinda ake karba in an zo wato hutu da ake yi na sallah ko kuma wasu bukukuwa da ake yi to akwai abin da shi ma ake kawowa banda wancan alhazaka da aka yi bagana da ranan juma'a duka akwai abin da ake bayarwa da ranan idi da sauransu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.